إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 3 ga watan Jumada Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443, wanda ya daidai da 8 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke nan 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwari Mijiare, Kaduna, wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Riyadus Salihin na Abu Zakariyau يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من قانا بابي نقوم شاؤكو بابا لكي بياني أكن يوان حنيوي ما بيئي أغا الله سبحانه وتعالى. من كي مجلس اللي كباتا أحديثي نترى وانا مجلسي شيني مجلسينا تمانين لأكو za mu tashi a hadisi na 10 a wannan babi. Ana yake cewa al-ashiru, hadisi na 10 a wannan babi. Anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal, har ila yau hadisi daga wato Abu Huraira, Allah ya kara yadda a gare sa, yake cewa lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa, ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi al'atashu, a yayin da wani mutumi yamshi bi tariqin yana tafiya a wata hanya, ishtaddat alayhi al'atashu, kishi ya masa wato tsanani, bima'ana tsananin kishi ya kama shi, fa wajada bi'ran, wannan mutumin sai tadda rijiya, fa nazala fiha, sai ya sauka a cikin wannan rijiyar, fa shariba, sai ya sha ruwa, thumma kharaja, sa'annan wannan mutumin ya fita daga wannan rijiyar, yana fita فإذا كلب يلحث، سيغا وني كري ينا تدى حرشن سا سبو بكشي شيني مانا يتي يأكل الثرى من العطش. نزان الله صلى الله عليه وسلم يتي ينا شم حسا وانديكي دنشن روا يكاما شي سبو بكشن روا ليكامو وانن كري. فقال الرجل سوى النمت من يتي لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. تبس إشي يا كام ونن كمان كمين إشن دي كاماني، فنزل البئر ليسو كأسكم ونن ريجير يقوما، هيا فتوكو سيكار كوماوا. فملأ خفه ماء سيتك خفنسا جروة ثم أمسكه في فيه سيريك خفنسا دباكنسا يسا خفن أباكي باين روة ياتك أشدشي هذا المومنت خفي أيدا فاتاني kaga ruwa yana iya rike ruwa ko ke zuba ruwan a ciki sai ya rike ruwan da bakin sa wato huffin da bakin sa sai huffi kala biyu ne akwai mai tsawo akwai gajere to wannan dogon yake kaiwa nan wato idan sahu har ya tsara idan sahu sai ya sa shi a bakin sa ya rike ya kama gam ya ci gaba da hayowa rijiyar tunda saukai cikin rijiyar wannan ya nuna rijiyar babu guga kuma shi wannan hatta raqiya har sai da ya hau sama daga ya sauka kasa ne sai da ya hau sama saqal kalba sai wannan mutumin ya shayar da wannan kare ruwan fa shakara Allahu lahu fa ghafara la sai Allah ya gode wannan aikin da wannan mutumin yayi ya gafarta masa zunubin da yake ta dalilin kare kawai ya samu gafarar Ubangiji. Kalu wannan maganar sai ya taɓa zukatan sahabbai. Kare wanda ajiye shi a gida ana rage wa mutum lada kamar dutsen Uhudu kowace rana. In dai ba ɗaya daga cikin guda ukun nan ba. Karen farauta, karen kiwo, sannan kuma karen gona ko gadi. In ba ɗaya daga cikin wa'annan ba duk wanda ya riƙe kare ya ajiye shi a gida ana rage masa lada tamkar dutsen Uhudu kowace rana. Wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya yi lallage a kwananka ka wanke kwanan su takwas na ƙarshe ka sa mai ƙasa ko na farko ka sa mai ƙasa duk wanda kai ya yi. Amma gashi wannan mutumin ya ga karen ya shiga cikin wani hali sai ya tausaya wa karen kuma halitta ce daga cikin halittun wa Allah kuma karen na tasbihi yana tasbihi shine wanda kuma manzo Allah ya ce idan kun ji yayi haushi ya ga shedan ku nemi tsaron Allah daga aljani ku daga shedan saboda ya ga aljani ne ko shedan amma duk da haka wannan bawan Allah ya samu gafarar Ubangiji abin ya taba zukatan sahabbai sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna lana fil baha'im ajran yanzu a cikin dabbobi ma za mu samu lada bi ma'ana idan muka kula da dabbobi shi ma za mu iya samun lada a ciki qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli kadidin rabbatin ajrun yace duk wata hanta danya yace jikin dabba akwai lada a ciki idan kuka yi mata hidima kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara haskaka musu hanyar samun lada ba wanda zai yi tunanin wannan mutumin dan ya shayar da kare zai samu me aljanna amma kuma gashi nan dalilin kare ya samu aljanna wato yana so ya nuna mana daidai da babin yana magana ne akan kasratu turqil khair yawaitan hanyoyin alkhairi da mutum zai samu yadda Allah da shi ga wannan mutumin ba wanda zai yi tunanin in ka shayar da wata dabba zaka samu aljanna gashi nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan kissar ta dalilin haka wannan mutumin ya samu aljanna amma shi wannan kaga akwai wata ruwaya ta zo akan kamuwa da wannan da wancan baki bane wannan namiji ne wancan kuma mace shine sai malam yace muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin a cikin Kitabul Mazalim باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها باب اللي كي مغنى أكن وتريجيوي أكن هنيوي إذا بزاء تشوفي لشيبا وفي رواية البخاري أما إمام مسلم يروي توسع تكين كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحتلمة وإطعامها هكا إمام مسلم يروي تو حديثا سيمانا يتي وفي رواية للبخاري أوتى رواية إمام البخاري أتكين صحيح فشكر الله له سي الله يجدى دون أن أيكم بي بمعنى يقودي أيكم دون أن يجدى فغفر له سي الله يغفر كمسا وتدزن ابن ديوى الله تدليل وان أيكم الله ياتي كم يبشع الجنة وان ينصر ينونا مكا وتحيو ينسام الجنة نادى يوى بابو داء ديبتي kada mutun ya takaita tunaninsa akan wato hanya guda daya hanyoyin na da yawa sai yace fa adkhalahu aljannata sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda daman aljannan tawaye tasa ce kuma ya tattale ta ga masu tsoron Allah sai ya nuna akwai alaman tsoron Allah a wani ya tausayawa dabba shi ma sai Allah ya me ya tausaya masa ya shayar da dabba sai Allah ya shayar da shi na aljanna saboda ya san halin da ya shiga da kishi kuma ya tausaya wa wannan dabba ina ga mutumin da ya hana ɗan uwansa ruwan sha kaga wannan mutumin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranar tashin kiyama Allah ba zai kalle shi da rahama ba duk mutumin da ɗan uwanka ko matafiyi ya nemi guzurin ruwa a agaza masa aka hana shi to wannan mutumin Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba zai tsarkake shi ba kuma ba zai masa magana ba yana da azaba mai radadi kana da dama da zaka taimaka wa ɗan uwanka ka ba shi ruwa ya sha ka hana shi to wannan zai faru akan mutum Allah ka tsare malam yace wa fi riwayatin lahuma har ila yau a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim bainama kalbun yutifu birikiyatin hadikada yaqtuluhu al-atash sai yazo da bainama adatu min adat al-hasr kuma kaga wato zarfu ne zarfu zaman yace a yayin da kalbun yutifu wani kare na zagayawa birkiyatin da wata rijiya kadi kada ya kuluhu al-atashu yunwa wato kishi yana gab da kashe wannan karen in ra'atu baghiyun sai wata karuwa ta gansa min baghaya bani isra'il daga cikin karuwan banu isra'ila فنزعت موقها أي خفها ستشري خفنتا فتقت له به ستشايد دوانن كرن دوانن هب فسقته فغفر لها به سيأك غافر دامتا ta dalilin shayar da wannan karan harwace ba tilawa ta yi na Qur'ani ba ba ka za ta yi ba wannan aikin da ba komai ba ne a idan mutane to ta yi wannan abin Allah ya ji daɗin aikin ya kinta mata tsoronsa ta tuba ya gafarta mata ya shigar da ita aljanna a wannan dalilin aikin amince wannan malam yace almuqu alkhuf abinda ake nufi da almuq wato hufi yaqifu yaduru haula wato bi ma'ana yana zagayawa rikiyatin wa hiya albi'ru malam yace rikiya bi ma'ana wato rijiya wanda karen ne ya dinga zagayawa, ko ta tausaya mata ta shayar da shi kamar yadda kishi ya kamata. Kaga yana so ya nuna maka ruwayoyi ne guda biyu. Ruwayar farko mutum ne namiji daga cikin Banu Isra'ila, ruwaya ta biyu wannan kuma karuwa ce daga cikin karuwan Banu Isra'ila ta yi wani aiki. Ai bajinta ne ta shiga rijiya, ba ta iya halaka ai ko? In mutum ya fada inda iya ruwa ba ai shi kenan ko? Yana iya halaka, amma sai irin wannan bajintan ta ɗibo ruwa da huffunta ta shayar da wannan kare, karen nan ta wannan dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya gode aikin da ya yafe mata, ya gafarta mata, ya shigar da ita aljanna. Wato aikin da mutum zai yi shiga aljanna, kada mutum ya rena shi ko mun kankantan aiki ka gabatar da shi ba inda za ka samu karɓuwa ba. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci za mu iya furta kalma ba mu ɗauki komai ba, sai ya zama kalman nan ne kyau ta dace da yardan Allah, ta dalilin kalma ɗaya Allah ya fi maka shigar da kai aljanna. Ya ce kuma wani lokaci da yawan mu za mu iya furta kalma ƙwaya ɗaya tilo wacce take ba ta da kyau, wannan kalman sai ta dace da fushin Allah, ta wannan sai Allah ya rusa aikin mutum gabaki ɗaya ya shigar da shi wuta. Da hadisi a Bukhari da Muslim, mutane guda biyu ne abokai ne, ɗaya mutumin kirki ɗakinsu ɗaya, ɗaya mutumin banza. Shi mutumin kirkin duk lokacin da mutumin banzan ya dawo ɗaki sai ce wani ka ji tsoron Allah, wannan abin da kake yi ka daina ka daina ka daina. Wata rana sai wannan mutumin banzan sai abin ya mai ciwo ya gundure shi, ya ce wai kai dole ne an turo ka ne ka dinga bin kwakwabina, dole ne sai ka dinga bin diddigin abin da nake kakale ni mana. Yana faɗin haka shi wancan sai ya fusata, sai ce wallahi la yaghfiru Allahu laka, ya ce ya rantse da Allah Allah ba zai yafe masa ba. Sai Allah ce waye ke shishigi a cikin al'amarina da bayina, alƙawali muka yi da kai akan wane? Sai Allah ya ce to aikin da kake yi duk na alkhairi na bata bana son su. Daga nan Allah ya shigar da shi wuta. Shi kuma wancan sai Allah ya ce na yafe maka, shikenan sai ya gyaru, shikenan sai aka juya, shi sai zama mutumin banzan, shi kuma wannan sai zama me mutumin kirki. Ba a shiga tsakanin bawa da me ubangijinsa. Abinci wannan halin ya ce Al-Hadi Ashar, hadithi na 11, anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal, har ila yau daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa, ya ce laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. الله أكبر. رواه مسلم. من يكي تشوى من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لقد رأيت رجلا تبص الله ينوح من ونمتني يتقلب في الجنة ينجج يا وأتكن الجنة في شجرة قطعها saboda wata bishiya da ya yanke ta min zahari tariq, daga tsakiyar hanya. Bishiya ce ta karkato akan tsakiyar hanya. Kana tu'zil muslimin, wannan bishiyar tana cutar da musulmai. Kaga duk wanda ya zo wucewa in ya zo da gudu kaga zai iya bugewa bi sani ba, zai iya karo da ita ya faɗi in a abin hawa ne. To amma wannan bawan Allah sai ya cire wannan bishiyar ya yanke ta don tana cutar da ƴan uwansa musulmai. Ganin haka Allah ya yarda da wannan aikin da ya yi, ya gafarta masa. Mafhumul mukhalafa, ina ga kuma wanda ke cutar da musulmai? Amma jona shi wannan bishiya take cutar da musulmai, ya kawar da ita ya sami yardan Allah Allah ya shigar da shi aljanna, to ina ga shi wanda aikinsa cutar da musulmai? Amin ji wannan? Kaga wannan zai isa sako ne ga 'yan kasuwa waɗanda suke harkan kasuwanci na abinci musamman a garin Kaduna, saboda su suke haifar da tsadan kayayyaki sai su yi magana a Kano. Mutum ɗaya yana da truck 40-50 sai ya ce a ajiye, yana da store cike da abinci sai ya ce ba zai siyar ba. Sai a musu magana can, kaga babu su, dole ne za a daga daga nan saboda shi ya samu. Kaga wani yana cutar da me ɗan uwansa musulmai, wani yana da ɗan kuɗin da zai siya, ta dalilin wannan abin an ruɓanya kuɗin. Kaga ya shiga cikin hali na me cutarwa ko? Dan ya ce Allah ya isa ga wanda ya wannan aikin, wallahi ka kaɗe, za ka samu kuɗin, amma Allah ya zare albarkan wannan kuɗin, kuma zai zama ka bala'i, gidanka sai ya gagare ka zama. Kai kenan, ƴaƴanka sai sun gagare ka juyawa, iyalanka sai sun gagare ka mu'amala da su. Ka kuma ne amfanin kuɗin? A gaba mu shi. Da yawa da wanda suke cikin wannan abin na cutarwa su ke faruwa da su kenan. To ina ga kuma wanda suke cutar ka cuciwa ne, ka cuciwa ne, ka cuciwa ne, ka cuciwa ne. Ina rayuwarka za ta yi kyau. In ma ta yi kyau na wani ɗan lokaci ne, idan ta tashi faɗo da kai ƙasa sai ka zama abin tausayi. To shi yasa mu guji cutar da ƴan uwanmu musulmi, dan duk wanda ka cutar da shi ya ji zafi na cutarwan, dalilin haka Allah yana iya fushi da kai. Da gashi nan a nan abin da ke cutar da musulmai wani ya gusar da shi ta dalilin wannan bajimin aikin, Allah ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna. To ina ga wanda suke cutar da ƴan uwansu musulmi, ko a wajen aikinka, ko a wajen sana'a, ko a wajen kasuwancinka, ko a wajen wato makwabci ya cuci makwabcinsa kuma ya ce ba yanda zai yi, ai na fi ka kuɗi, ko na fi ka sarauta, ko na fi ka mulki, ko na fi ka kaza, sai abin da na yi, to ka jira na Allah. Ina fata an gane, inna rabbaka la bil mirsad, lallai ubangijinka yana madakata. Da ubangiji ba sauki idan Allah ya kwararo azabar a cikin dan adam. Allah ya kare mu kuma ya mu iko cikin ƴan uwanmu musulmi duk inda suke a duniya. Malam ya ci gaba da cewa wannan hadisi a Imam Muslim ya rawaito sa cikin Kitabul Birri was-Sila wal-Adab, babu fadli kitalati aza ani tariq. Haka Imam Muslim ya rawaito sa, kuma ya zo a cikin babu fadlu man istama'a wa ansata fil khutba. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, sai malam ya ce wasi duwayatin, a wata ruwaya marra rajulun bi ghusni shajaratin, wani mutumi ya gilma reshen wata bishiya, ala zahari tariqin, a tsakiyan hanya ta fito, ta karkato hanya. Fa qala wallahi la unhiyanna hadha an almuslimin, yace na rantsi da Allah sai na gusar da wannan wato reshen daga musulmai. La yu'zihim, kada wannan reshen ya ci gaba da cutar da ƴan uwana musulmi. Fa udkhila aljannata, ta dalilin wannan aikin Allah ya shigar da shi aljanna. Kaga wannan a wajen mutane za su ga kaman ba wani aiki bane, ko? Amma gashi Allah ya karɓi wannan aikin saboda Allah ya nufa a aikin, ba ya so a yaje shi bane, kuma ba ya so a kushe shi bane, Allah ya nufa a cikin wannan aiki, sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki sannan kuma ya gafarta masa. Wannan yana nuna maka wato darajar mutum yayi aiki don Allah kuma kada ya rena aikin nan komin kankancin sa in dai an ce maka wannan aiki na alkhairi ne ka aiwatar da shi dan baka san ta dalilin da zaka samu yaddan Allah ba malan yace asani 10 hadisi na 12 anhu qal ila yau daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله تيرا دا منكم حصل لك ايه هكني جزاك الله خير يتي وفي رواية لهما هر إلى يو أقوت رواية إمام البخاري دا إمام مسلم بينما رجل يمشي بطريق حيائن ونمو كمية كتفية أو تحنية وجد غصن شوك sai ya tadda reshe na kaya ala tariq kan tsiyar hanya duka dai hadisin ne kaga wannan ya game wancan wancan ya ce bishiya wannan kuma ya ce reshen bishiya sai wannan ya ayyana reshen bishiyar kaya kaga yanzu ya fito da maganar fili reshen bishiyar kaya fa akharahu sai ya janye wannan reshen فشكر الله له سي الله يجي دادن wannan aikin da bawan sa yayi fa udkhila aljannata sai aka shigar da shi aljanna wa ya shigar da shi aljanna Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya ji dadin aikin da yayi ya gafarta masa zunubansa sa'annan kuma ya shigar da shi aljanna kaga wannan yana so ya nuna maka me yana so ya nuna maka ayyuka na alkhairi ba a rena su komun kankantar su dan baka san dalilin da zai saka samu aljanna ba kada mu manta mun karanta hadisin wannan baiwar Allah da take share masallaci share masallaci kawai take har saboda kokarinta a masallacin take kwana duk tana kwana a masallacin Allah ya jarabce ta tana istihaba shekara tara jini na zuban mata kun zugu ta yi in za ta yi sallah sai ta sa tasa a kasanta jinin na daga cikin tasar kuma a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ta da inda take kwana sai masallacin sai Allah ya kaddara wannan ba ta fitar su fitar su sai ta rasu cikin dare sahabbai Allah ya kara yadda a gare su ba su girmama aikin da ta yi ba jama'a na ba sa ganin kaman cewa ta yi wani hidima sosai sai suka yi mata sallah suka je suka binne ta da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ita ce wata rana manzo Allah ya zuciya sai ga an sa igiya an ketare masallacin sai ya ce kai wannan fa sai aka ce nawa sai aka kira su duka aka ce na wacce ce tana sallan dare in ta gaji sai ta dan shingida haka idan ta gama hutawa sai ta dawo sai ta tsaya ta ci gaba da sallah sai manzo Allah ya tsinke waya ina fata an gane zamu ƙara tadda hadisin a gaba babu littisab fi ta'a babu ne ke magana a takaita a wajen bautata wa Allah da ka wuce gona da iri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke kige yace kai ku yi sallah dan iko idan ɗan ku na sallah ya gaji lokaci ya kama shi ya yanke sallar ya yi barcin sa gwargwado idan ya wace ya tashi ya sallaci abin da aka rubuta masa amma kada ɗayan ku ya matsa wa kansa ya ce sai ya ci gaba da sallah yana sallah manzo Allah ya ce baka sani ba roƙon Allah kake ko kana zagin Allah in kana bajji ka san abin da zaka faɗi ba ina fata an gane sai manzo Allah ya yanke gari ya waye ya tambaya aka ce ai ta rasu manzo Allah ya ce me yasa ba ku ga ya mun ba aka ce muna ganin dare yayi ne kuma ba ma so mu takurata kuma takura ka ya ma'aikin Allah sai rawun hadisin ya ce kaman ba su gida wato sun rena irin hidimar da take yi sai manzo Allah ya ce ku kai ni kabarinta aka kai shi sahabbai suna bin shi suna zuwa suka nuna mai kabarin manzo Allah ya ƙara mata sallah na musamman yana idan da sallah ya ce da kabarrukan nan a cike suke cikin duhu amma dalilin sallan da ne mata dukkan su sun samu haske kaga me kenan darajar ta ko kaga sai nuna aikin da ta yi ba karamin aiki bane jimin aiki ne ta yi amin ji wannan kada mutun ya rena aikin samun lada ko mun kankantar sa sai Allah subhanahu wataala ya gode wannan aiki ya gafartawa wannan mutumin ya shigar da shi aljanna saboda haka aikin lada ba a rena shi ana aiwatar da shi ne saboda baka san dalilin da zai sa Allah ya bi kai ba malam yace athani 10 hadisi na 12 anhu har ila yau daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace man tawadda jumla shartiyya fi'lu shart yace wanda yayi alwala fa ahsana alwudu'a kaga jawabu shart kenan wannan fi'lu shart wannan kuma jawabu shart ya kyautata alwalassa thumma ata aljum'ata sannan mutum nan yazo sallan jumma'a fastama'a wa ansafa yayi shiru ya saurari hudba fastama'a ya saurari wa ansata kuma yayi shiru kasa wani lokaci zaka ga mutane ma suna dan magana ko to ko haka suka yi musu kaga haka akai shi ma kai magana bil ishara kai gunka haka ce shi ma ai ishara ce kai na magana saboda muhimmancin hudba shiru zaka yi amma ka saurari kowa ba da attention din ka akan hudba in an gama hudban in za a yi sallah aka idar da sallah sai ka yi wa mutumin nasiha amma kada ka ce a hariri bane hatta masu zagaya cikin masallaci ƴan agaji da kwaci suna neman taimako ko su ma sun saba saboda mala'ikun da suka zo da duku-duku masallaci sun rike fayil ɗinsu ne duk wanda ya shigo oh wani ya shigo sai a rubuta malam wani ya shigo alhaji wani ya shigo professor wani ya shigo ko attajiri wani ya shigo talaka wani ya shigo mai kuɗi wani ya shigo shugaba wani ya zo honorable ya shigo distinguished ya shigo kowa zai liman na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai su rike sai su nannade fayil ɗinsu sai su zauna a cikin masallaci suna sauraron me hudba duk ladar da kinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ba wanda ya zo masallaci da duku-duku ranar juma'a satin ula da zaniya da zalisa din nan an gama rufe shi an rufe fayil din yanzu abin da ya rage wa'anda kawai suka zo sallah za su saurari hudban ka ga masu zagaya wa cikin masallaci daga cikin ƴan agaji ko ƴan hizba suna neman taimako an rike wannan kuskure ne bai dace ba saboda muhimmancin hudba kowaye cikin mala'ikun da suka shigo masallaci sun yanke sun tsaya suna sauraron hudba kai me naka kuma wanda zai bada zai bada wanda ba zai bada mawa ba zai bada ba saboda haka kai hakuri a ajiye kawai a tsaya inda kake ka saurari hudban saboda muhimmancin sa kuskure ne wanda kake ganin ɗan agaji suna zagayawa da sauransu hatta masu za a masu kokarin abin nan misali cewa a daidai ta sau kai zo nan kai tsaya nan a kyale su hudban nan na da muhimmanci kai ma tsaya cak inda kake ka saurari hudban in an idan hudba daga nan ai za ka iya cewa to kai matso kai ma matso kai ma ka matso an gano wannan manzo Allah ya ce ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati an gafarta masa tsakaninsa da wannan juma'an zuwa wata juma'a mai zuwa wa ziyadatu thalathati ayyamin ƙarin kwana uku kaga kwana nawa kenan goma wannan juma'an kai wancan mai zuwa ma kai wancan ma mai zuwan kai kaga kullun kana samun surplus kenan ko kana samun surplus ƙarin kana ta yafe maka wanda yana nuna maka irin wato kalala ta Ubangiji da yake so ya yafe mana zanubanmu an gabarta maka abin da ya shuɗe da laifuffukanka amma wani iri ke da tuni ba til kaba'ir idan an nisanci kaba'irai ya zagi sata cin naman dan uwanka musulmi annamimanci ko zina caca giya makamancin haka duka wa'annan suna daga ciki da kuma taka wando shi ma duk yana daga cikin kabira ina fata an gane wannan wandan shi wuce idan sahun su shi ma yana cikin kabira shi ma laifi ne babba wanda idan mutum ya mutu ya cancanci Allah ya masa ukuba amince wannan to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man masal hasa faqad laha a duba saboda muhimmancin ukuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya cire dutse da like mai agoshi shi ma yayi lagawu a ranar juma'a eh inda ne manna hudu ba saboda muhimmancin hudu ba ana so kuma shi kawai agoshinka wato ana so a nuna maka muhimmancin me hudu ba to gagayu nan ba sa ma zuwa sallah suna nan a gefe an rarrade ana nana sai ka jana cewa ai bana jin sauki sai ce in an tada sallan ka sanar da ni eh sai ka ce baba an tada ikama sai ka ce ko ruhi sannan zai shigo wannan yana so ya nuna maka muhimmancin kuka a ne ranar juma'a wannan yana so ya nuna maka muhimmancin hutuba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi lagu idan dan uwanka ma na magana ka tanka shi kai ma baka da juma'a kai da ka tanka shi to ina ga wanda yi ko ka ce mai unfit yi shiru ka ce baka da juma'a to ina ga shi ne yin fata an gane kaga wanda yana daga cikin abin da mutane suka yi sakaci a kansa ba su dauke shi da muhimmanci ba kuma kaga wannan ranan akwai ayyuka na alkhairi masu yawa wanda ake samu kaga na farko akwai sa'atul ijaba lokacin da ake karban addu'ar mutum shine ne bainal asri wal maghrib tsakanin sallar la'asar zuwa magharibi yau ba laraba ba shi ma akwai sa'atul ijaba shi ma sa'atul ijaba baina zuhuri wal asri to hadisin imam al-bukhari a cikin adab al-mufrad imam ahmad ma ya fito da shi a cikin musnadin sa imam al-bazzar a cikin musannaf nasa hadisi ne ingantacce imam nasiruddin al-albani ya tabbatar da hadisi ne hasan a cikin sahihu adab al-mufrad sa'atul ijaba baina zuhuri wal asri jabir yake ba da labari masjidul fatih manzo Allah yayi addu'a ranar litinin yayi addu'a ranar talata yayi addu'a ranar laraba amma Allah bai karba masa ba sai a kasai ranar laraban kuma yace bainal zuhri wal asri tsakanin azhar da al'asr yace tun daga ranan yace in na shiga cikin wata damuwa a rayuwata inji Jabir yace in na cintaci ranar laraba tsakanin azhar kafin la'asar yace in na fara anta ya addu'o'i na yace wallahi sai na ga ijaba sai na ga Allah ya biya min bukata ta shine ibnu taymiya yake cewa to wannan ya nuna sahabban nan yayi bayani sai ya nuna kenan hadisin ba khususiya bace tawa ga annabi wato hadisi ne am ga al'umman sa wato lokaci ne mutlak ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'atul ijaba shine baina zuhri wal asri haka imamu bai hakima ya fadi akan wannan shi sa albani da yazo sai yace in ba dan jabir kansa ya bada labari ba da sai mu ce ya wannan hadisin yake kanta gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to amma ai sahabin da ya rawaito hadisin yafi kowa fahimtar ne da abin da ya rawaito saboda haka ya nuna kenan amne ya ce duk lokacin da kintaci yana da wata damuwa ya ce yana kintatan wannan ranan laraban tsakanin azhar zuwa la'asar ya ce wallahi sai ya ga biyan bukata ya ce bai taɓa shiga cikin wata damuwa ba ya kira Allah a wannan lokacin face sai ya samu biyan bukata kaga ya nuna kenan ne amne li ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ke cikin wata damuwa yana da bukata ka kintaci wannan lokacin duk ranan azahar laraba tsakanin azahar zuwa ne la asaf shikenan kuma inda yawanci zaka ga ana kintatar ranan juma'a ko to gana ne gana laraba shi ma kintace shi shi ne malam yake cewa a rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa a cikin kitabul jumu'a imam muslim ya rawaito wannan a wani babi babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbati babin da ke magana akan falalar mutumin da ya sauraro hudba yayi shiru a lokacin da liman yake hudba kaga zai samu wannan daraja zaka samu da kaga darajar kenan in kana so ka samu wannan in ka je sallah ka zauna ba ruwanka da kowa liman na fara hudba sai ka saurara in liman na fassara hudba zuwa la Hausa hadi hafa ni'ima sai ka saurara ka saurari na larabcin ka saurari na Hausa in ma baya fassarawa larabcin ko yake yi kai gum ina fata an gane yanzu kana sauraro sauraron menene ibada ne saboda manzala ce ne mani sama'a ko wanda ya sauraro hudba wa ansata kuma yayi shiru kaga kai shiru duk da baka fahimtar sakon amma ka bi dokarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce ghufira lahu ma baina juma'a ko wa juma'atin ukhra za a gafarta maka tsakanin wannan juma'an da wata juma'a wa ziyadatu thalathati ayyamin da kuma karin kwanaki guda uku kaga duka a ranar juma'a a ranar ta karanta suratul kahfi shi kuma manzo Allah ce zaka ga haske na sati daya wa ziyadatu thalathati ayyamin shi ma kaga nurun ala nurin zaka ga haske a rayuwarka na sati daya da karin kwana uku kaga wannan kenan ko shi kuma wannan idan kai shiru ka sauraro hudu ba kai magana ba haka idar kuma baka goge kasa a goshinka ba ko za a gafarta maka daga wannan juma'an zuwa juma'a mai zuwa da karin kwanaki guda uku kaga wannan gara kasa har ina sa'annan kuma ka kintaci tsakanin la'asar zuwa magariba kai addu'a shi ma ka samu me ka samu sa'atul ijaba ka gama kaga duk wannan romo ne addinin musulunci ya shimfida mana dan neman yafiyar ubangiji da gafa amma da yawan mu muna sakaci a wannan bama amfana da wannan gaba shi sa abubuwa dewa na alkhairai suke kubce mana saboda bama kokarin tabbaka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma muna amfani da waɗannan makaman to insha Allah za ka da cewa damuwar mu an kaɗan ne a cikin rayuwa ina fata an gane kuma da muna da yaƙini amince wannan da muna da yaƙini a wajen roƙon Allah ba za mu samu biyan bukata fiye da yadda muke tsammani kamar wancan bawan Allah da na taɓa ba mu kissan shi ko alarama irin gargawan nan ne ya dai ina ta roƙon Allah Allah ya bashi kujeran hajji ina so ya je ya je yi wato ya san safarar ne yana tai yana zo na kowa wani bawan Allah ya zo ya bashi kujera ya ce gashi aka mai komai aka gama mai komai da komai aka bashi an taho airport an zo abin nan an gama komai ana kai halaran mako da zai taba kai yan sa ne sun kwashe mai passport din shi da guzurinsa to a lokacin wa za ka gayawa kai kuka kowa ba ta kanka yake ba kowa yana tafiyan gudu ne a sanar Najeriya bai da nasuwa in dai zai je haji ti wannan da ki wannan wannan da ki wannan haka yake da manya da kananan duk haka sai ɗan kadan za ka ga sun kane kowa Allah Allah yake ya tafi inda za ka gane ɗan Najeriya kenan duk inda aka yi transit za ka gane ɗan Najeriya da gudu ɗan Afirka haka yake wai irin ya tafiya a hankali cikin nasuwa bai san wannan ba ko haka kowa na ta gudu kawan Allah ne ya rasa yadda zai kawai sai ya shimfiɗa abin nan ɗinsa kawai makawai sa kawai ya shimfiɗa irin na bawan Allah nan kawai ya shimfiɗa ya zauna ربي أني مغلوب فانتصر، ربي أني مغلوب فانتصر، يدن جاي ربي أني مغلوب فانتصر، يدن جاي يدن جاي أنا أتذكر كوا أنا أظن كويس إذا أنت ما شفت جيتي saboda yakinin da yake da shi haka koyi ana sa mai da haka ya kai shine ya tsara kawai ya iba sai me wanda ya kawai yace baka da yace na so an aiko ka ne waya joji falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya gama magana ku amsa kira na ku yi imani da ni don ku samu ne shiriya kaga yayi imani da Allah sai kuma Allah shine asaran ana inda zanna abdi ina duk inda bawa na ya zace ni in ka tana ni ina tare da kai to ina tare da kai in zuciyarka ya nuna maka ba Allah baya tare da kai to baya tare da kai kaga yayi da cewa Allah na tare da shi ko kuma Allah ya biya masa bukata to irin wa'annan suna daga cikin abin da ke karawa mutum kyakkyawan wato alaka da Ubangiji idan yana da imani imani da Ubangiji ya yadda cewa Allah zai masa kaza wani yadda zai ce ka bari mu je mu gwada Allah ba abokin ka bane balle ka gwada shi ko in so yadda ake bukata daga gare ka ai yadda zai maka in ka yadda ko sai maka ka duba Sa'd ibn Abi Waqqas ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Uhud suka ce su ƙara koma wa'ancan sun ji labari suka ce ai abin da kawo su kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda basu samu ba a koma a je a kashe shi sabban da suka tafi yakin Uhudu aka ce to da an musu jinajinan nan fa aka ce to su da suka tafi su je su tabi wa'ancan da wa'ancan sun ce za su dawo aka ce su tafi sai daga cikin mushrikai ce kai jama'a kun dai ga wannan mun samu nasara ko kun kuka koma komai zai iya faruwa da sabon manzon Allah saboda haka ku rufa wa kanku asiri mun samu dan nasara anan mu tafi kace to ai an gaya musu cewa ya za mu yi sai a ce to a duka mutum ɗaya a gaya musu dan a firgita su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai me fazadahum imana قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wannan magana da aka ce suna nan fa suna jiran ku in su ku kazo za su fita fita da ku wannan kalman da aka gaya musu sai ƙara musu imani suka ce Allah ya wadatar mana madalla da abin dogaro suka tafi shi Allah ce fa qalabu bi ni'matin min Allah lam yamsashum su suka tafi suka dawo da ni'ima ta ubangiji babu wani cuta da ya same su mushrikan ma tsoro suka ji aya wa'annan suka same su za iya kashe su suka burba kayayyakin su suka ci ganima duk suka gudu suka zo suka kwashi abin kaga da suka yadda da Allah Allah ya biya musu me ata shi sa Sa'd ibn Abi Waqqas a yakin Qadisiyya da yazo ketare teku sai ga Rustum ya sa an kwashi kwarkwari ba dama su iya tsallakawa sai ce wallahi sai mun yakin nan suka tsaya a bakin daba kwana uku suna sallar dare suna azumi suna roƙon Allah a ranan da suka cika rana ta uku sai ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel na zan faɗe ta can ko sai ya ƙara maimaita ta ana cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel duka sojoji to tun da komanda ne sai ce a haute ku kawai ka duba yaqini yace ku haute kunnan ba kwale-kwale da dawakai ne da alfadarai da abin nan kawai yace a hau saboda yaqinin da yake da Allah kawai sai ga tekun ya zama musu tudu suka taka daya biyu uku Salmanu Farisi yace da na taka daya na kalla na ciki kun Allah madalla musulunci ka musulunci ba waye Salmanu a ce yau Salmanu ne ke tafiya akan teku kamar yanda mutum ke tafiya a tudu Rustum da mutanansa da suka ga sabai na zuwa akan teku suka ce al-yawm nuqatilu al-jinn ha'ula ila yusuf min al-jinn suka ce kai yau da aljanu zamu yaki dan wannan ba mutane bane kaga yaqini ko to wannan yaqinin shine muka rasa a yau ina fata an gane idan muka yi yaqini muka maida al'amarin mu zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ne zai biya mana bukatuncin mu saboda Allah la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba alƙawarinsa to mu ne dai in ka ga Allah ya ce kai kaza zai maka ba yi ba to akwai abin da kai amma in dai Allah ya ce ma zai yi to zai maka abin da ake bukata imani da ikhlasi kai don Allah kuma ka nufi Allah a wurin zaka ga me Allah zai maka abin da baka taba tsammani ba kaga wannan shine yakin da akai aka samu arziki dalilin haka sayyidina Umar ya sa wa sahabbai albashi ko wannan yakin an samu gwalagwalai su kuma wato farisawa sun yi amfani da giwaye a wajen yaki ka san ko giwa ai bulldozer ne a wajen yaki amma duk da haka aka samu nasara akan su aka samu kudi da gwalagwalai sai na Umar ya yanka wa sabai albashi wanda suke halaci yakin bidar ya sanya musu dinari 1000 dirhami 1000 ya sanya musu ke ba su duk wata duk wanda ke karban albashi sayyidina Umar na da ladan sa saboda shine farkon wanda ya so da tsarin bada albashi a duniya ba wanda ya san shi yace su fara jin dividends din su to ka duba irin wannan Allah ka sa mu dace saboda haka duk wanda ya shiru zai samu wannan daraja saboda yanayin lokaci zamu tsaya wannan hadisi sai mu tashi a hadisi na 13 insha Allah subhanahu wataala subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk am wa alaikum assalam na'am na'am ya samu sayyidina Umar yace da Allah kaman hadda sai sayyidina Umar yace ana lastu bi nabiyyin ni ba manzo bane wani mutum yazo ya samu Abu Ubaida Amir bin Jarrah yace kaman hadda sai ki ba za a yi ba kai ma kaje kai ni ba manzo bane kuma na maka ma zan ce Allah kai baka an gane Imam Shafi'i yana da wannan fahimta cewa baya halatta ka samu mutum ka ce mai wane ka sani cikin addu'a dalilin su kuke saboda Allah ce wa idza salaka ibadi anni inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun aina su kuke tambaye ka dangane da ni Allah yake ga manzo Allah ya kawo al'umman sa ya ga ya musu ina kusa saboda ni kina amsa kiran duk wanda ya kira ni tun lokacin da ya kira ni kaga sai yazo da zarfu zamanin tun lokaci at the very close of time tun lokacin da ka kira Allah Allah zai amsa maka saboda haka kuma ai Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda suke girman kai ba sa roƙona ba za su shiga wutan jahannama aula kance inji Allah suka ce to ibada ne baya halatta ka ce wani yayi maka ka fata an gane Imam Malik sai ya ce babu laifi za ka iya cewa mutum ya maka addu'a sai kuma hujja amma ya ce da sharadi Allah ya takhaz daidana kada ka dauke shi dabi'a kamar yadda mu yan Najeriya muke ko akan haka Allah da Allah sa mu cikin addu'a ai da ana da Allah eh kamar yadda muke ce banda wannan amma lokaci bayan lokaci babu laifi kake cewa wani da Allah dan sa ni cikin addu'a kai ma kana yi amma kada ka bari shi dabi'a ko da yaushe kace da Allah ina da bukata ka sa ni cikin addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai addu'a musulmi kashi uku ne daya in amsa maka amma ne za a baka komai a ciki sai a ajiye maka lahira ya zama dalilin shigan ka aljanna na biyu an amsa maka an baka wasu an ajiye maka kan lahira na uku an amsa maka an gusar maka da wasu musibu da bala'u'ukan da za su shigo rayuwarka manzo Allah ya tambaye sahabbai wanne kuke so sai kowa yace na karshe na farkon wancan sai yace amma ai ba za ku iya jurewa ba ai ba duniya bane kace ya Allah na roƙi na roƙi sai yanzu ban ga ijaba ba yace ba za ku iya jure masa ba to wani kaga addu'a ba ta faɗi banza kenan ku to kaga wani yawan addu'an yana ƙara maka alaka da Ubangiji kuma na ɗaukaka darajarka saboda haka shi yasa sai ce duk ka dauke shi ka jira sai ka fa hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa sayyidina Abu Bakar lokacin da zai je aikin haji la tansana fi du'a kada ka manta mu a cikin addu'a sai Imam Shafi'i ya ce to na farko ta hadisin da ifi ne kaga dai kenan ko na biyu ka ga tattauna malamai sai hankali sai ya ce to na biyu hadisin ba yana maganan need ko kai bane yana maganan al'umma ne gabaki daya kuma ai an umurce mu dinga yi wa juna addu'a al'umma gabaki daya amma dai ku ce kai kowa ne ka sa wani addu'a ce babu to Imam Malik yake zaka iya yi amma da wa'annan sharadin ka mai da shi dabi'a kamar dan Najeriya mai da shi an gane yawa kuma wannan shine dai magana mafi inganci an gane na'am
ina tambaya tanayin da hadisin da musulallah ne wa sallama ya ce ga Abu Bakar a kowane
lokaci na'am
na'am
barakallahu fik na wato abin da ya hana ni kawo hadisin idan tsawai ta muku saboda magana ne masu tsawo amma kuma shi ma kansa Imam Shafi'i ya rabu da maganar ai manzo Allah ne ce uwaisu sayyidina Umar ya fi uwaisu daraja uwaisu tabi'i ne an gane shi kuma ne sahabi ne amma sayyidina Umar ya zo ya same shi ya ce ya masa tambaya ya ce kai ne uwaisu ya ce eh kana da uwa ya ce eh ya kana da ciwon kuturta Allah ya warke ya ce eh banda dai ni dirhami ya ce eh ya ce na ji daga bakin manzo Allah ya ce duk wanda ya haɗu da kai ya ce an iyakance shi ta iyakace amma yanzu mu kiyun karatun yawa shi yasa ba na so ki tsawai ta mana maganar a'a duka wannan shi sana ta ki ta mana nace magana mafi inganci ya halatta amma kan abai da shi dabi'a an gane kamar yadda dan Najeriya mai da shi dabi'a maganar Imam Malik shine yace ya halatta amma kada mutum ya mai da shi dabi'a ko ke shi wallahi asama a'a saboda addu'a ai ibada ne na farko za a kankare maka zanubanka da biyu za a ɗaukaka darajarka sa'annan na uku za ka samu biyan bukata to me yasa sai ka nemi na wani kuma babu inda Allah ya sharaɗi cewa in baka roƙe shi ba wato sai wani ya roƙe shi kai zai samu biyan bukata Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi ne duk lokacin da bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni fa inni qarib kace ina kusa inda Allah ya ce yana kusa to me kenan kofa abu da take kenan ko kowa ya roki Allah zai samu biyan bukata kawai sai dai kai ka kiyaye abin da ke hana addu'a dawa sama shine cin haramun kuma jinna sai ka nisanci abin da zai sa addu'an ka ba zai tafi ba shine cin haramun kuma jinna matsala to shi sa ake so mutum ya kiyaye Allah ya samu dace na'am
amma kana iya yin ayyuka kai
ne
ga mutane
eh kai ka hosteli da su
yau kai ko kai ga mutane da wannan ga mutane ko kuma kai tunanin
kai wannan babu laifi idan ka kika mutum ai da man shi ma ibada ne zalla ce man sana ilaikum ma'ruf ka safi uhu duk wanda ya maka abu mai kyau ka masa hukunci to me hukuncin manzo Allah ce fa in lam tajidu ma tukafi'unahu ka kula abin da za ku iya masa hukunci sai manzo Allah ce fad'u lahu ki masa addu'a kaga kenan ibada ce a Allah ya saka da alkhairi abinda aka kashe Allah ya rubunya ninkin baninkin Allah ya albarka ga zuriya Allah ya kaza wata ruwaya ma yace hatta yash'ura annakum qad fa'tumuhu har sai kun sa shi ya ji a zuciya kun mai tukunci haka da abinda zaka mai sai kace na gode Allah ya biya ka da aljanna Allah ya daukaka zuriyarka Allah ya fifita ka Allah ya maka kaza Allah ya kare ka daga sharrin duniya da lahira kamar yadda ya kare Makka da Madina Allah ya biya ka da aljanna yace koi na ji dadi yace to har sai ya ji haka haka manzo Allah yace kaga ibada ce
to kana yayi da wannan
in kai wannan babu laifi na'am
ya ce ina haƙin so ba
na'am
ya ta kanka sai je sai je ba
na'am
dai ma ina amfani da wayar ko da ba daga sai na wanda
ina ji
kan samu kaji na karshen na karewa mana ta mun asuwa Allah ya ja zamani wannan ya halatta
ha ba daidai bane haramun ne wannan ba daidai bane aikin da mutum yake yi kuma ana biyan sa to ba a karban wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da shi akan cewa yana daga cikin haramun da mutum zai ci manzo Allah ya ayyana wani sahabi yana karban zakka ya tura shi in yaje sai a bashi kayan zakka idan an bashi ta ce to wannan gashi nan ki gane magana da yazo sai ya ce manzo Allah ga zakka na karbo sai manzo Allah ya ce wannan ba zai ci a wannan kyauta ne suka gani sai manzo Allah ya ce bai samu wa'ansu mutane ne ba ce su aiki muna kulawa da su su kawo mana abu kuma su ce wai wannan nasu ne to me yasa mutum ba zai tsaya a gidan ubansa da uwarsa ya gani in wannan abu zai zo masa ba amma yanzu nan saboda haka ba a yi wannan ba daidai ba ne Allah ya kama dace wa alaikum assalam na'am 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 to ai yayi kashi ne wanki da fitsari ka abin ji matsalan ai kashi ne wanki da fitsari ku gane al'amari shirka fa ba abu bane na wasa in har Allah zai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amalaka wala takunanna min al-khasirin wallahi abin shirka ba abun wasa bane manzo Allah Allah fa yace manzo Allah da kai manzo Allah za ka yi shirka wallahi sai Allah ya rantse yace da ya rusa aiki gabaki da kuma wallahi da ka kabi a lahira manzo Allah fa Allah yake ga wannan ba ni ba ko kai wanda Allah ya sani ba zai yi shirka ba kuma har ya koma ga Allah ba zai yi ba saboda Allah ya tsare shi amma saboda Allah yana so ya nuna mana girman shirka a wurinsa a cikin suratul an'am da Allah ya ambata annaba nan da 16 sai ce walau ashraku sai ce me la habita anhum ma kanu ya'malun da dukkan su za su yi shirka Allah ce wallahi da duk abin da suka yi sai ya lushe ba zan karba ba kuma yana so ya nuna maka girman shirka a wurin Allah to amma mu yau kishi komai ba annabi Ibrahim fa shine ya roki Allah wa junubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran min an nas shirkan nan fa shi ya fada jewa a duniya annabawan Allah suna neman tsarin Allah daga shirka da zuriyar su to fa min babu aulani da kai ina fata an gane wanda Allah ya kare su ya kinka su ya ba su tsoron Allah ya ba su abin nan amma suna jin tsoron shirka min babu aulani da kai ina fata an gane kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shirka fa a boye take kamar baƙar wato tururuwa a bakin dutse cikin duhun dare ka ku san ai abu bala'i ne kaga wannan shine ya dole mu shirka kan akan shirka eh mu muna wasa da shirka yana shiga cikin abubuwa da yawa Allah ya samu dace mala bakar zamanin sayyidina Umar musulunci ya shiga Farisa har Misra ma Farisa zamanin sayyidina Umar aka karya ta shine alif lam mim ghulibat ar-rum ko fi adna al-aq wa hum min ba'di ghalabihi sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah to wannan nasara kenan an same ta ne a shekara ta 13 zuwa 15 daga 15 din an zama nan sai suka tafi Misra to Misra daga nan aka ci gaba da yaki har sai shekara ta 21 Misra da baki ta koma karkashin daula ta musulunci zamanin sayyidina Umar kuma wanda ya tura daga wannan yaki shine Amr ibn al-As tura shi can yana zuwa da aka samu cin yaki sai ce zama gwamna a wurin da aka zo sai aka ce mai Amr ibn al-As aka ce to kai kogin Nil shekara sai an duki budurwa sai larabci kenan sai an duki budurwa an jefa mai sannan baya ambaliya in ba haka ba zai ambaliya zai cutar da al'umma su sanan suka zo wa gwamnan Amr ibn al-As kenan sai shi kuma ya tura wa sayyidina Umar ga abinda mutanen garin nan suka ce wani amsa ya kamata ya ba su sai sayyidina Umar ya rubuta sako min Abdullahi Umar ila bahri an-nil daga bawan Allah Umar zuwa kogin Nil sai sayyidina Umar ya ce in kana gudana ne da kanka kai ambaliya in kuwa ubangiji ne ke gudanar da kai cikin da Allah aje tun daga ranan ba a ƙara yin ambaliya ba yakini ko yakini ce wallahi gwargwadon tauhidin ka gwargwadon yanda Allah ke sa tasiri a zakatun mutane Imam Ahmad fa in aka ce mai mutum idan ya buge shi fa takalmin shi yake cirewa ya ce gashi aje ka take shi kana zuwa da takalmin aljanin zai gudu shi kenan ba zai ƙara dawa ba gwargwadon tsoron Allah ka da alaƙar ka da ubangiji haka ke tasiri takalmi da ba ma shi ba takalminsa haka yake bada shikenan kuma shikenan ya rabu da shi alaƙar da mutum yake da shi da ubangiji yana tasiri shi sa ba abin da mutum zai yi kokarin fafuta shine kyakkyawar alaƙa da ubangiji idan Allah tana da kyakkyawan alaƙa da shi yanda zai haskaka zukatan mutane ya kintsa musu shi yafi kowa sani kuma yayi kai magana Allah ya gamsar da su wallahi ba wanda ya isa wannan sai Allah duk fasaharka duk iya maganarka da rashin ma iya maganarka annabi fa Musa sai da yace wa akhi Haruna huwa afsahu minni amma duk da haka yana da yafi duk sauran annabawan manzo Allah ba wanda ya kai shi yawan mabiya duk wahalar da ya sha yafi duk sauran annabawan da suka zo yawan mabiya ikhlasi da alaƙar da ubangiji mutawa yake da shi da ubangiji shike haskaka zukatan mutane su gane gaskiya ba zalaƙar harshe ko iya magana ba ina fata an gane malam sani
wurin ran jama'a sun yi limana
kuwa na'am
sai da ko kasara
hadisi muka karanta ba ni dai bayani ba yawa eh idan ya shigo masallaci zai yi nafila amma a takeice shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sahabi ya shigo yana huduba sai ga ya zauna yana zama sai manzo Allah ya ce mai kai tashi ai sallah raka'a biyu ya ce a sai ciki tashi kai sai tashi sai yi su amma za ka yi su a wato takaita dukkan fatiha shi kenan saboda huduban na da muhimmanci a lalle bane sai a cikin masallaci ne za ka yi amma a waje kawai ka zauna abin ka sai dai in kaman haraba kaman nan yanzu haka ai yana saduwa da abin nan amma in waje ne can haka misali ina fata an gane kaga shine ba za ka yi wannan ba an gane kai ne na karshe wa alaikum assalam eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da sayyidina Abu Bakr cewa yi addu'a a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga cikin wannan shirka wanda ya karanta da cikin abu da kuma al'ummansa da baki daya ka duba hisnul muslim yana nan daga Allah ya kare mu daga shirka kaga wannan hisnul muslim din za ka yi shi daga yau ka sa shi a play store da hisnul muslim yana nan kuki da gidanka duk wani bukata da kake bukata a rayuwa in ji kake hisnul muslim ka gama ba ruwanka da wani boka ina fata an gane Allah kuma ya bamu ikon yin haka Allah ya bamu ikon gyarawa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu kurakuren da muke yi Allah ya yafe mana dana kanu da muke yi tsakaninmu da Ubangiji Allah ya ba mu cikakken ba mu samu gyara dabi'unmu shugabannin da Allah ya azurta mu da su muna roƙon Allah ya kausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba da mu da su baki ke muna roƙon Allah ya ba mu ikon tuba daga zanubanmu ya gusar da dukkan wata matsala da muke ciki a wannan ƙasa tamu da arziki baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.